أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkan mu da asubahi, barkan mu da sake kasancewa a wannan majalisi, a wannan wata mai albarka, watan Ramadan na iyaye mata a Masjidul Ansar a Kumu, Akwa Local Government, jihar Gombe, Nigeria. Yau 7 ga wata shekara ta 1444, wanda ya dace da 29 ga watan uku shekara ta 2023 a lissafin Turawa. Muna darasi na biyu a cikin darasinmu da muka sa masa suna ki kula da aurenki, ki tsare aurenki. Yau abinda za mu fara magana a kai shine menene abubuwan da suke kashewa mutane aure, wadanne abubuwa ne suke kashe aure. Ga su kamar haka, ina faɗa ne don ki kiyaye, ke uwa ki kiyaye, ke matar aure ki kiyaye, saboda kada ki faɗa cikin wannan kuskuren. Muna da matsaloli na mace-macen aure, zawarawa ne ma suke ma yanzu su fi ƴan matan yawa, da an yi aure sai ya rasu, da an yi aure sai ya rasu, ai ta kashe kuɗi ana aure, iyaye su galabaita wajen tara ɗan abin da za a saurar da ƴaƴansu, ita wahala. Amma abin mamaki, auren baya jimawa, baya daɗewa. Ya kamata mu yi abubuwan da za mu kare ainihin wato mutuncin auratayyanmu da kuma zamantakewarmu. Na yi muku bayani irin yadda shari'a ta yi ta ƙoƙarin kare darajar aure, ta kiyaye shi ba don komai ba, don kada ya lalace. To mu ma sai mun yi ƙoƙari a zamantakewa mu ta yau da gobe. Idan ba haka ba, za a yi ta asara, ana kashe kuɗi, amma auren baya zanuwa. Akwai laifin mazaje, akwai laifin matan, akwai laifin iyaye, akwai laifin makota, akwai laifin abokanai. Duka ba wanda baya da nasa a kashe shi kawai, ba bukata wannan. Don haka dole sai mun gane a ina ciwon yake, sai mu bashi maganin da zai magance shi. Daya daga cikin sababbai na mutuwar aure, don zan tambaya abubuwan da suke kashe aure, akwai raunin addini a tsakanin ma'aurata. Raunin addini ko rashin addinin shi ne suke ce da shi da'aful wazi'ud dini. Idan aka samu matsalar rashin addini tsakanin ma'aurata guda biyu, ko ɗaya a cikinsu, kamar misalin wanda baya kulawa da sallah ko bata kulawa da sallah, mijin da baya jin tsoron Allah akan abin da yake aikatawa ga iyalinsa, baya sauki haƙƙin Allah akan iyalansa, baya sauki haƙƙin matarsa, baya jin cewa akwai nauyi a wuyansa na wannan baiwa Allah da ya auro ta, ko kuma ita matar raunin addinin ta yasa ba ta jin cewa aure nauyi ne, aure sai an tambaye ki a kiyama, amma da aure abin sha'awa biyan bukata, amma da aure ya zama al'ada, amma da aure ba wani abu ne da shari'a za ta ce ayi kukar ayi ba, dole aure ya mutu. Da haka ina baki shawara ki aure mai addini, ba zawara kike ko yarinya budurwa, duk wacce za ta yi aure ta nemi mai addini. Iyaye mata, kwaɗayin duniya ya daina kama ku, ku manta kuna neman masu abun duniya ko da ba su da addini. A iya samun mai abun duniya kuma mazinaci ne, yana da abun duniya ɗan luwaɗi ne mai neman maza ne, yana da abun duniya mai dukan mata ne, yana da abun duniya mai auri saki ne, yana da abun duniya baya da ganin darajar iyaye. Duk wacce ta kai kanta irin wannan gida, daman duk wanda yake da kwaɗayi to ku ya sha wulakanci. Haka aka ce, inda kwaɗayi da wulakanci galiban auren ku, auren kwaɗayi yakan sa mace ta zo ta tozarta ta wulakanta. Karki auri mara addini, kai ma karka auri wacce ba ta da addini. Mutum ya darje ya samu yarinya mai kulawa, mai mutunci, mai kamewa, mai daraja, mai imani, mai kunya, mai yaba ɗan kaɗan in an bata, ba mai kwaɗayi ba, ba mai sa ido ba, ba wacce take yin auren don biyan buƙatar ta ta yau da gobe ta duniya ba. Da haka wannan dalili ne da yake kashe auren mutane da yawa. Mutum ya je ya auro yarinya, ya ɗauka tana da biyayya, sai daga baya ga ai bata ma damu da sallah ba, matar da bata sallah, bata kula sallah, yace za ta bi mijinta, ta ki ta bi Allah fa, sallar fa wa Allah yake, amma ita bata yi ko bata damu da shi ba. Ya je ya auro mace, ashe yar fim ce, me yar fim, bata da aiki sai kallon fim, sai kallon drama, sai jin kiɗa da waka. Kiga yarinya budurwa ta ƙare rayuwarta kullun jin kiɗa, kullun waka, ina za a yi abin arziki? Babu. Ke da ake so ki zama uwa mai kamewa da za ki tarbiyyantar da ‘ya’yanki akan zuwa masallaci, akan hadda Alƙur’ani, akan tafiya makaranta da kula da karatu, kin wayi gari wayarki a cike take da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, ina za a yi abin arziki? Yaya miji mai addini zai iya zama da ke? Ba zai yi ba. Haɗuwar ba ta yi ba. Da haka ina kira ga ma'aurata su kula da addini, ku kiyaye dokokin Allah a cikin gidajenku, a kula da sallah a cikin gidajenku, a kula da azumin nafila a cikin gidajenku, a kula da mutunta masu mutunci, a tsare darajar iyaye, a tsare darajar surukai, a mutunta mace idan an aure ta, mace ba baiwa bace, ba abada za a yi ta duka ana zagi ana balle ita, wata ce in ya tashi duka na har gwiwa ake samu ita duka na, ba yadda za a yi aure ya zauna a wannan yanayi. Kuma kar wani uba ya yadda ya bar ƴarsa a hannun wani namiji da zai zo ya tukuikuya ta yana dukan ta kullum. Za ka riƙe ta da amana da gaskiya, bismillah, duka kake yi to kaje ka nemo jaka da za ka yi ta duka, amma ba ‘yata ba, a raba auren, saboda azzalimin miji ne. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, su'ul khuluq sawa'un min almar'ati aw ar-rajul. Abu na biyu da yake kashe aure, mummunan hali, muguwar ɗabi'a, namijin ko kuma na matar, duk matar da halinta bai da kyau to aurenta baya daɗewa. Akwai matan da suna da ƙin dangi, musamman dangin miji, ita mugun halinta ba a zuwa inuwarta. Dangin miji ba su isa su rabi gidanta ba. Marwaciya ce mai hali mara kyau da dabi'a mummuna, ina aure zai dawoma anan? Bai zai yi ba. A ki azabtar da dan miji saboda halinki bai da kyau. Ku ta azabtar da marayu da suke hannunku. Matar aure ne da ƴaƴa marayu a hannunta, uwarsu ta mutu ko ubansu ya mutu, an kawo mata ta riƙa, ti ta gana musu azaba. Karara yau ake nuna bambanci tsakanin ƴaƴana da kuma marayu. Ba kwa iya rike ƴaƴanku da marayunku daidai, ba kwa iyawa. To ya za a yi aure da dadi, ya za a yi aure ya zauna a haka? Matar da bata tausaya maraya ba, da Annabi ya ce a tausaya maraya, to ke yaya Allah zai tausaya wa aurenki? Kina da mummunan hali, ko kuma shi mijin mai yawan fushi, mai hantara, baya da godiya in an masa abin arziki, baya ganin mutunci tsakaninsa da matarsa. In ya fara sakin fuska to yana bukatar ta ne, bukatar aure. Amma yayin da ya fantsama yayi wata harkar ba ruwansa da ita, waya in ta buga sai ce wai meye, wai kika dame ni? Bai da rahama, baya tausayinta. Wata mata ta ce wallahi malam haka zan yi ta birgima ina ciwon ciki ba lafiya, amma wallahi mutumin nan bai zai taba zuwa ya ce min yaya jiki ba. Shi wai baya gaida matarsa, ba zai ce min yaya jiki ba. Mahaifiyata za ta sha jinya in yi ta zirga-zirga. An kwantar da mahaifiyata a asibiti, an kwantar da mahaifina a asibiti, daidai da rana ɗaya bai taba tambaya na yaya jikin baba ba, yaya jikin mama ma bai taba yi ba, kuma bai taba zuwa asibiti ya gaishe ta ba. Wallahi suna nan da yawa mazan da ana zama da su a haka. In uwarki mutuwa za ta yi, sai dai ya je jana'iza, amma maganin ya ce yaya jikinta, ko ya tausaya, ko ya dan ba da wani abin taimako a kai mata? A'a, wannan fa ya faru ne, ba wai bai faru ba, yana faruwa. Ta gama jinyar ta, wallahi bai je ya gaishe ta ba. To ina aure zai zauna a haka? Idan matar ta gaji da wannan halin, wata ran rabuwa za ta yi da shi. To wannan shine sababi daga cikin sababbai na mutuwar aure. Duk lokacin da aka samu wato rashin jituwa, mummunan hali na ɗaya daga cikin ma'aurata, to aure baya zama. Wannan shi yasa ake samu at-taraddi lil ahwali wal alaqati az-zawjiyya, hali da alaƙoƙi na auratayya suna yin baya-baya, abubuwa suna lalacewa. Daga cikin mata akwai wanda take da mummunan hali akan mijinta. Akwai mace mai girman kai, Hajiya kina da girman kai, bala'in girman kai da fadin rai ne da ita. A cikin ku akwai mijinki, kuma ya sani, yana ma faɗa ce kai girman kai ne dake. Mai girman kai, baturul haqqi wa ghamtun nas, kin gaskiya da rena mutane. Da yanda za a gaya mata gaskiya ba za ta karba ba, in bai yi ra'ayinta ba. Gare ni tana yi wa mijinta ganin hadirin kaji, bai isa ba ya ce ayi ayi, bai isa ba ya hana a hannu, bai isa ba ya ce yana son kaza ko na abinci kuma ai masa, bai isa ya ce kwalliya kaza ko ado kaza yake so a masa ba. Ba za a yi ba, saboda innaha mutakabbira, mace mai girman kai. A shari'a namiji yana iya cewa matarsa ga irin kwalliyar da nake so ki min, kamar ya ce daurin dan kwalinki ina so ki rinka dora min shi anan goshi masallata, haka yake so sai ki ta dora masa, ba haka yake so ba, in ya fita sai ki mai da shi yanda yake so. Wani ya ce baya son matarsa ta sa dan kwali in yana tare da ita, gashinta yake so ya rinka gani, sai ki gyara gashinki, ki sayi conditioner, ki sayi relaxer, ki kyautata shi, ki tai masa da yaje ya ga wata a waje ya sha'awa fa, ba gwanda ya ga naki ba. Wani yana son kunshi da lalle, bai so ya ga hannun matar sa kamar hannun namiji, shi wannan ra'ayin sa ne, halin shi ne. Tunda mijin ki yana son kunshi da lalle, to kin ga sayan kunshi, sayan kayan kunshi da lalle ya kama ki ba sakaci, yanda ba za ki wasa da magi a miya ba, to bai kamata ki wasa da lalle da kayan kunshi ba, dan mijin ki yana so, wani kuma baya so. Akwai mutumin da na sani shi kuma bai so ya ga hannun matar sa da kunshi. Ni ba bana son bakin abin nan, wallahi baya burge ni, sai ki daina yi. Yanzu wani yana son matar sa a gida su rinka zama suna cin abinci tare ko suna ci da yara, amma halin ki bai da kyau, sai ki ce ke yanzu ba yanda zaki ci ba, sai ki je ki zuba masa, shi kuma ya so ci abinci da matar sa, amma kauyancin ki da gidadancin ki ba kya ganewa, kin ga kina masa wani hali wanda bai da kyau. Wani yana so ya ga matar sa tana sa underwear, kananan kaya a gida, shi baya so ya ga mace da hijabi, tunda daga shi sai ita a gida, dan me za a takura masa ai ta sa masa hijabi? Hijabi ai sai in za a fita waje ko kuma sai inda wani ajinabi, amma ya ce shi baya so ya ganta da hijabi a cikin gidansa, sai in za ta fita, hakkinsa ne, wallahi dole ai masa, dan da Allah ya ce ku sa hijabin, ba cewa ku sa a gaban miji ba, shi kan miji ai za a yi mai abinda zai so ne, abinda zai ji dadi, wai dan ai rayuwa mai dadi, cude ni in cude ka, ki taimake ni in taimake ki. Yanzu Abdullahi dan Abbas ne ko dan Umar, Abdullahi ibn Abbas in ban manta ba, saboda a nuna muku kula da haƙƙi na auratayya, wallahi haka kawai sai je wanka ya sa kwalli, ya dauki madubi ya sa a gaban sa, yana ta kallon jikinsa, ya sa kaya masu kyau, kawai in ya gama sai ya zauna, sai matar ta ce yau ba inda zaka je ne, naga kai wanka, sai ce a'a ai nayi wanka ne dan ki, nayi kwalliya da wanka dan ki. Ibn Abbas, yau da mazajen wannan zamani suna yi da sun rage wa da yawa mata hawan jini da bacin rai, tsakanin ki da mijin ki sai dai ta sa miki kayan datti, in kin ga yayi wanka daurin aure za shi, in kin ga ya karya hula ya saka gilashi to zance za shi, zai je ne, zai je hira ne, in kin ga yayi wanka to za a je wani taro da abokanai, za a je a keshire ne, amma ke ya miki wanka wannan sabuwar shaddar tasa da boil dinsa da kayan sa masu kyau, ya sa miki ki gani ki ji dadi, me zai yi ba? Wannan mijin Bahaushe ya kenan, ba Fulatana, suna da wahalan sha'ani, dabi'ar mu da tarbiyar mu ba mu fiye zama mu yi wa matan mu kwalliya ba, amma kuma mu muna so matan mu su mana kwalliya, daka wannan ba daidai bane, su ma maza ya kamata su ba wa mata hakkin su. Wata mata ta ce abin da yake damuna da shi, duk ranar da zai zo wajena sai dai in ji yana wari, in ji yana doyi, watakila sana'ar sa sana'a ce ta jikin ya wari, watakila yana aikin karfi, watakila baya kula da wanka. Yanzu matar ka ba ta da haƙƙi ka zo mata ta ji kana ƙanshin turare? Yanzu matar ka ba ta da haƙƙi ka kula da jikinka don ta ji daɗin alaƙa da kai? Amma mallan ka zo jikin matar ka tana toshe hanci, ka cuce ta, ka zalunce ta, ka shiga haƙƙinta, ƙazanta ba addini bane, musulunci bai zo da ƙazanta ba. To kun ga duka waɗannan abubuwan matsaloli ne da namu da naku gaba ɗaya. A cikin mata akwai masu girman kai, ta takabbar ala zawjiha, tana yi wa mijinta girman kai, wa tu'li sautaha alaihi, kuma tana daga mijinta sauti. Da yawa daga cikinku kuna yi wa mazajen ku tsawa, akwai wanda ya ce wallahi tsawa take daka mu. Akwai wata mata ta ce wallahi ina tausayin mijina in na ganshi a hannun matarsa, ta ce wallahi mallam in ta daka mai tsawa gigishe yake kamar tayi wa ɗanta tsawa, tsawa wallahi in tayi mai tsawa ta riga ta same shi ta mallake shi, idan ta buga mai tsawa sai gigishe, sai ce wani abun za a kawo miki, dauko miki za a yi, ko wani abun za a siyo. Subhanallahi, kuna dariya irin waɗannan kuke so ko? Masu laushi kamar fulawa, ai ta musu tsawa kuma su zo suna muku ladabi. Ku daina, mata masu tsawa wa mijinsu haram ne. Kin san ba za ki daka wa babanki tsawa ba? Ba za ki daka wa mahaifiyarki tsawa ba? to karki daka mijin kitsawa shi sa malamai suke ce wa tuuli sautaha alai haram tana daga sautin ta ga mijin haramun ne sannan kuma ta yi kokarin wulakanta shi da amfani da kalmomi na batanci da za ta sa ya yi fushi wa tuhawilu an takharahu bi kalimatin taghidhu ar-rajula ko taghidhu wa bi af'aliha tai ta fadan maganganu na ainihin wato bakanta rai da fusata mutum yanzu kamar misalin su bi ne in yazo zai tafi sai ta ce da shi to sai an jima zaka tafi wajen matarka ko mana ita ai ba matarsa bace eh har zaka tafi ai ai cankan agigi sai kake tafiya ko in bai ci abincin ta ba sai ta ce eh ni ko da man jaka yau za a ci abinci na aini abinci na ba na ci bane sai dai abincin wata shegiya har ki zage ta nace mata shegiya ke shiya ki daina bai da kyau kin ga wannan tana gayawa mijinta wannan magana tana fusatar da shi ko mace ta ce wa mijinta ai kai kam a gidanka kai ba namiji bane to wannan ba zagin da ya wuce wannan ai kai ba kai saba kai kam ai ba aure kai ba kana nan dai kana bauta wannan ana gaya mai bakar magana ne akan me kishiya abokiyar zama ku daina yi ba kyau ni na san da ma dadin aure ai matarka ita ce ta san dadin aure ni kai ban san shi ba ni dai ina zaman yara ni dai ina zaman muku bauta sai ka je can ku karata bai da kai irin waɗannan kalmomi duk abin da miji zai fushi ku daina yi nawa ne aka samu matar da ta wulakanta mijinta ta hanyar amfani da kalmomi marasa dadi wallahi mace ta zauna ta yi kwance-kwance akwai yan bakar magana akwai matar da wallahi bakinta kamar reza in ta yanka ma magana wallahi ji za ka yi gwandar reza ta yanke ka ka share jinin ka huce amma in ta yanka ma wata bakar magana zaka dade kana damuwa akan maganar bai da kyau kuma nawa ne aka samu matar da ta wulakanta miji a gaban iyayensa wataƙila an zo za a yi sulhu ko an zo za a yi kaza bai da kyau ki rinka daga sauti wa miji kina fadin bakaƙen magana a kansa dangane da mu'amalar sadake kuma musamman a gaban iyayen shi ko ma a gaban ƴaƴansa daga cikin ɗabi'unku akwai wanda suna wulakanta mazajensu a gaban ƴaƴansu kamar yaya ɗanta ko ɗiyarta tana nan a falo suna zaune sai ta zo ta yi ta rashin kunya wa mijin sai dai ku ga yaran in masu kunya ne sun ɗan fita sun bar wuri bai da kyau ku kiyaye ku gyara to idan ba an samu miji mai haƙuri ba da kaiwa zuciya nesa ba yanzu zai fushi kuma wannan fushin sai kai ga saki kun ga aure ya mutu abinda ba ma so kenan wani ma zai ce na sake ki ba komai ki tafi gidan iyayenki na sallame ki saki uku ni dai ba zan sake zama da ke ba har abada saboda wulakanta mutum ba kowa ne fa yake iya jurewa a wulakanta shi ba ki zo ki ci mutuncinsa gaban ƴaƴansa jiya kin ci mutuncinsa gaban iyayensa wannan bai da kyau sannan kuma zai iya yiwuwa Allah ya baki miji mai juriya mai haƙuri mai yafiya to ki ci moriyar wannan mijin a wannan yanayi da Allah ya miki arziki kika same shi ki gode wa Allah da bai hada ki da miji da zai rinka zabge ki da mari ba ai akwai masu marinku kuma kina nan jarababbiya makale mata kina tare da shi ita miki mari ita duka kuma kina nan a makale da shi to wacce kuma gashi ta samu mai sauki kuma tana masa wulakanci Allah kiyaye Allah gyara mana halin mu da haka mummunan hali tsakanin ma'aurata yana kashe aure yana ga cikin mummunan hali hana miji kyauta miji ya zo zai kyauta wa 'yan uwansa a hana shi akwai mijin da yace wallahi in dai zan yi abun arziki bana shawaran matata. Me yasa yace wallahi in dai zan nemi shawara sai ta hana? Akwai ita kuma da duk abin da miji zai yi ba daidai bane, in dai na taimako ne sai dai in wa danginta zai bayar. Zata ta kawo sunan danginta ayi, amma ba za ta bar shi yayi wa danginsa shi ba. Kiga danki Allah ya masa wadata, Allah ya rufa masa asiri, amma gaba ɗaya ya kare a hidimar ƴan uwan matarsa. ƴan uwansa kannan safa baya iya yi, saboda yana tsoron matar ko ta mamaye shi ko ta mallake shi. Ya ku mata, ku daina tsare mazanku kuna hana su taimako. Ku daina hana mazanku taimakon danginsu na jini. Danginsa na jini ya fi kusa da shi akan dangin kike, don kudin nashi ne, arzikin nasa ne. Yanzu akwai wata za ta iya gayyato kanwata, uwa ɗaya uba ɗaya, su zauna a gida su yi ta rayuwa, a taimake ta, a mata komai, a sa ta a makaranta. Amma da kanwar mijin za ta zo gidan sai ta fara fushi. In danginta ne sai ta saki fuska. Wannan duk ina magana ne akan su'ul khuluq, mummunan hali da kuke da shi. Idan danginta ne tana maraba da su, kanwarta ce, kanwar mahaifiyarta ce, yayarta ce, za ta iya wata biyu a gida. Amma wallahi idan ƴar uwan mijin ta zo ko kanwar miji ta zo, kwana biyu uku za ta fara magana. Wasu ƴan wasan kwaikwayo sun yi wani abu, yana da kyau, Allah ya saka musu alkhairi, da irin wannan suke yi, da sun tarbiyantar da mutane. Wani ne yana zaune da matarsa, sai ya ce da ita, ai ya kamata ki gayyato Hajiya mahaifiyarki ta zo ta ɗan yi hutu, annan ta huta sati biyu har wata ɗaya, ma kai ta asibiti a duba lafiyarta, ta ɗan ci abinci mai kyau, ta ɗan huta. Mahaifiyarki, mahaifiyata ce, na gode dalin, ina murna, na ji daɗi, Allah ya albarka. Tuntunin ta kira uwar ta ce a kawo ta, wataƙila ko a Abuja suke, ko a Kaduna suke, ko a Lagos suke, ko a wata ƙasa suke. An ce ta kira mahaifiyarta ta zo a yi mata goma ta arziki. Aka zo aka yi mata goma ta arziki, za ta tafi, aka yi mata zigege, aka yi mata taimako, tsohuwa dai da godiya da murna, cewa take baba ɗana. Mijin yatta ne, ya zama baba, ya zama ɗanta, saboda an kula da ita. Ana cikin wannan yanayi malama, bayan ɗan lokaci can suna zaune suna hira, sai ce mine, mine mana tawa shine mine, saboda tsabar soyayya. Ai ina ganin ya kamata in kira Hajiya ita ma ta zo, mahaifiyata ta zo ta dan zauna da mu, saboda ba na samu in je hutu in gaishe ta. Ina so ta zo mu mata abin arziki, mu kimanta ta kamar yadda mamanki ta zo. Sai ta ce, me kace? Ban ji abin da kace ba. Yace, mahaifiyata ce nace za ta zo, ni wallahi ba irin zuwan su ba, ka san yadda suke, sai a zo a samu matsala, a zo ta sa maka ido, ni a zo a takura mun, ni wallahi ni kawai dai kawai ka samu lokaci, kawai ka je ka kai hutu wajen ta, kai mata abin da za ka yi mata. Yace, yanzu baiwa Allah, jiya na kira taki tsohuwar na mata abin arziki a gidan nan, na bar uwata ban kira ta ba, yanzu na ce zan kira ta uwar, kin ce baki ba? Ta ce wallahi ba a gidan nan ba za a yi ba. Ware kuwa kuna zazzare min ido, ba haka kuke ba? A'a, yanzu dan Allah akwai adalci anan? Ba adalci. Da haka dan Allah ku gyara, kin ɗauko ƙaninki yana hidima, an taimaka masa, an agaza masa, an yalwata masa, akwai laifi shi ma mijin ya kawo ƙaninsa gidan ya masa hidima? To wannan yana cikin abubuwan da yake kashe aurenku. In miji ya fahimci ba kya son danginsa, ba kya son ƴan uwansa, auren ki ba zai yi lasting ba, auren ki ba zai dade ba. Kuna tare da ni? To duk wannan yana daga cikin dabi'u wanda ababen ki ne. Abu na uku, al-ijbaru ala zawaj, auren dole. Auren dole wa namiji iyayensa su sa ya aure dole, aure wanda suke so, ko auren dole wa yarinya a sa ta ta aure wanda ake so a dole. Wannan ma yana kashe aure. Na ce na farko raunin addini ko? Na biyu mummunan ɗabi'a. Zan zo in tambaye ki akan me munanan ɗabi'ar mata da munanan ɗabi'un nan suke kashe mata aure. Zan tambaye ki. Na uku auren dole. In na ce auren dole ba ina nufi a yi wa mace auren dole ita kaɗai ba, a'a akwai maza ma ana musu auren dole. Ana iya tilasta yarinya, wasu iyayen suna tilasta wa yarinya su ce sai ta yi aure taruwa ne, kamar ubanta ya ce in baki aure bani ba ki canja uba, ko uwarta ta ce in baki aure ɗan gidan ƙanwata ko ɗan gidan waye ɗina ba ki canja uba, ko ɗan gidan baffana uba ya kawo ɗan gidan yayansa ko ƙanin shi, a ce yarinya sai ta aure ɗan baffanta ko sai ta aure wani dangi. Kuma ya zama su iyayen su suke son yaron, ba matar ko yarinyar ce take son yaron ba. Imma an yakuna al-ijbaru bainal aqaribi, ko dai ya zama tilas din da ake yi mata ta yi aure tsakanin dangi ne, ƴan uwa. Ko kuma imma an yakuna al-ijbaru biman yarghabunahu, a tilasta wa yarinya ta auri wanda su iyayen suke so koda ba dangi ba ne, alhali yarinya ba ta so. Me yasa? Saboda yana dan turo musu dan abin arziki. Me yasa? Saboda an ga yana da maiƙo. Ita kuma mace wani lokacin wasu matan kamar aljanu suke, inda kana da kuɗi fanta ba sama kawai sai ta ji ba ta son ka, kuma wallahi ba ta aure ka ba, sai ta makale wa talaka. Yanzu akwai yarinyar da wani mai kuɗi ya zo yana nema, mai kuɗi, kuɗin da ake taso yana nema, yana wahala, yana hidima. Yau ya zo da waccan motar, gobe ya canja. Yau ya zo da waccan, ashe yarinyar na ita gaba ɗaya baya burge ta. Sai ga wani saurayi kuma talaka miskini, ba sana'a ba aikin yi, shi kuma ana ta soyayya da shi. Ita za ta tura mai katin waya, ita za ta tashe shi sallah da asuba, ita ta makale masa kuma bai da komai. Aka ce baki da hankali, wannan iyaye kenan, ga arziki ya sauka a gida kinki. Tace in gidan kara zai kai ni wannan mutumin, ni na fi son wani, wancan kuma ba na son sa. Kuma wallahi haka akai auren dole, ta zubar da mai kudin ta aure talaka. To wannan halin ku ne, ba yanda za a yi da ku, sai dai a rabu da ku. Wato kar ka ga duk kiyayya ko, kar ka ga kiyayya ta mace. Aka ce duk gaba, gabar mace ita ce gaba. In mace ta kika, to wallahi bakin cikin da zaka samu a tattare da ita ya isa. Kin san mace tana iya kashe mutum saboda ba ta son sa? Ji za ta yi kamar ta binne shi saboda kiyayya. To yanzu dan Allah iyaye na, ya kamata ku rinka yi wa ƴaƴanku auren dole? Ku ce wai dole sai ta aura? In ta je ta kashe shi fa? Wata ta ce ba dai ka je ka shiga ka fita ka sa an manna aure ba, to sai in ga da matar da zaka zauna. Ba dai an yi aure ba, to ka shirye wulakanci a gidan nan. Wata ce masa ta yi wallahi wallahi, ko ka sake ni, ko ka kore ni, ko ka sallame ni, ko kuma ni ne ajalinka, saboda bala'in kiyayya. Bai kamata mu yi wa ƴaƴanmu auren dole ba, kar a yi abun kunya. In danginki ne umma, ba lalle kuma yana tana son shi ba, wani ya zo irin dangi ne yana so ya nemi yar gidan yana tarawar kai yau yayi wanka gobe abin nan in yarinyar ta zo ta gani in ta gani wani wankan banzawa zai aure ka wulakanci 10 da 100 ku daina yi wa ƴaƴanku auren dole ko dan baffa ko dan kawu ko dan gogo ko dan kaza ko dan kaza manzon Allah ya ba wa yarinya haƙƙin a nemi izinin ta in za a aurar da ita duk wanda zai aurar da yarinya budurwa sai ya nemi izinin ta kin yadda kina so eh na yadda ina so na amince in ku yar zamani ce mai rubuta ubanta wasiƙa ta ce ita fa wani take so to kun ga ta sauke nauyi an huta kenan da kanta ta yi bayanin wa take so amma a tukuikuyo wani a kawo mata a ce sai ta aura za a samu matsala bazawara kuma ita kuma ba a yi mata aure ba tare da an tattauna da ita ba sai an nemi shawararta sai an nemi umarninta ita yarinya budurwa manzo Allah ce wa iznuha sumatuha kamar yadda riwaya ta zo manzo Allah ce tunkahul ayimu hatta la tunkahul ayimu hatta tustamaru tustamara kai tunda hatta ta zo ba a aurar da mace bazawara wanda ta taba yin aure ko mijinta ya mutu ko mara aure sai an nemi umarninta wala tunkahul bikru hatta tusta'zanu hatta tusta'zana ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta suka ce ya rasulullah yaya za a yi yaya izinin budurwa yake manzo Allah ya ce an taskuta budurwa idan an tambaye ta kina so shi ta shiru a aura miki wani shiru take ba ta magana ba saboda mai kunya ce Allah na tuba sai in ce irin ƴan matan da kenan ta yanzu ai kafin a gama ma ina so haka za ta faɗa jarabiya ƴaƴan zamani kenan ƴaƴan TikTok ƴaƴan WhatsApp ƴaƴan Facebook ƴaƴan YouTube kunya ta tafi da ƴan matan da idan an zo ana mata magana tana son wani wallahi ba ta iya magana shiru take yanzu ko wasiƙa suke rubuta ubansu ko uwarsu ke bari in ga miki yanzu ƴaƴan yanzu ita take zuwa ta samu ubanta ta ce baba wani zai zo gaishe ka to wannan rashin kunya da me ya kama ki ga uwarki ta gaya masa mana amma wallahi wata da kanta take zuwa ta gaishe shi tace baba wani zai zo gaishe ka daman in ka ji yarka ta ce wani zai zo gaishe ka to ka fara hada kaya kawai nemi kayan gado da katifa wallahi aure take so ta je ta yi kulle kullanta ta zo za ta jefa ka cikin wato mushkila wannan matan da shiru suke yi matan yanzu ko magana suke yi bazawara fa daman ita idan ta abude ki kar maganan ma a mata aure ba tare da an nemi shawaran ta ko wanda ta goge da wahalar aure ta je ta yi aure shekara kaza ta koku idan ta abude yake maganan ma ka aura mata wani ma yau kai kin taba jin an yi wa bazawara auren dole kai kin taba jin ma a daura auren bazawara ba a gaya mata ba tab ai zaka ga tashi hankali yayi tab to haka annabi ya raba ƴan mata ku zama masu jin kunya ƴan mata ku kare ruwan mutuncin fuskar ku kada zamani ya canja muku dabi'a inna Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace izinin ta shine an taskuta a riwayar Imam al-Bukhari nana Aisha take cewa innal bikra tastahi ko tastahi ita yarinya budurwa kunya ne da ita inji Aisha kala sai annabi yace da ita ridaha sumtuha to yardarta tunda mai kunya ce shirunta shine yarda amma idan yarinya aka tallata mata wani aka ce gashi zaki auruwa ne ba ta so ana fada za ce a'a mama ba sa iya hakuri kamar yanzu ke ne aka ce wani za a aura miki wani ba kya iya jurewa sai kin fada dabi'a ku ce halinku ne haka Allah yayin ku abinda kuke so in an tambaya sai ku shiru idan kuma ba ku so ana fada za ku yi inkari wallahi ba da ni ba wallahi mama bazan aure wani ba haba ha mama haba za a fara jayayya da tsohuwa kenan saboda an kawo mata wani jangwangwan wanda ba ta so Allah shiryar da ku ai lamarin matan nan sai dai addu'a malamai suka ce fala tujbarul mar'a la bikran wala sayyiba ba a tilastawa mace yarinya ko budurwa ko mazawara kar kuma ta auren dole saboda kudin duniya kar kuma ta auren dole saboda neman sai an hada auren dangi in yayi dadi yafi kowanne dadi idan ku yi muni yafi kowanne muni reshe yake ya tattaba mutunci da yawa to ke kuma anan ina ga ya miki ki rinka karban shawara iyayenki iyaye ma kuma ai tunda iyaye ne ai suna da daman su ba da shawara ko to amma ya za a zo a ce babanki bai sai baki shawara wanda zaki aura ba ya za a ce mahaifiyarki bata isa ta baki shawara ba matan yau ƴan matan yau sun fi karban shawaran kawayensu sama da shawaran iyayensu wannan lalacewa ce wallahi kamata mahaifiyarki ta zama kawarki a wajen shawara mahaifiyarki ta zama danginki kina jikinta duk abin da ta faɗa in kin duba kin ga babu cuta ki ce mama na yadda tunda kin bani shawara kuma irin wannan aure yafi albarka irin wannan aure yafi amfani amma auren da yarinya za ta ci gashi na kawo shi dole shi za a aura mu kin fi karfin iyayen sun aura miki to gobe kuma zaki je zabge ki da mari ya koro ki kuma gidan iyayen zaki dawo da ku rinka dubawa kuna girmama iyayenku ku daina yi wa iyayenku auren dole abin da nake nufi ku sa iyayenku dole sai sun muku auren da kuke so a dole kar ku zama marasa ladabi kar ku zama marasa wato kan gado sannan kuma shi ma da namiji ba a masa auren dole kamar misali da danki kice sai kin hada shi da dan dangi ko dan wata gwaggwanki ko dan wata kawarki a ce masa zaki je ka ga wata yarinya a gidan wani ina ga tana da hankali da tarbiya je ka duba ta ka gani tayi maka zaka aure ta zan wuce maka gaba je ka baba kin ga kin bashi yanci sai je duba ya ganta sai zo yace mama ayi hakuri da Allah kike to Allah sa albarka in nemo maka wata eh ki nemo mun wata a ki banni zan nema da kaina sai ki bashi ya nema in ya kawo ki binciki gidan iyayen na yarinyar da halinta da dabi'arta yaya kada uba ya je da ko yarinya ce wai dole sai dansa ya aure ta a bashi shawara sai dai in bai da hankali sai a mai dole tunda bai da hankali bai mallaki hankalinsa ba bai da nutsuwa ya je ya dauko kara da kiyashi ya dauko wata da za ta zama mai matsala ya debo ruwan da zai tafasa shi ya je ya shiga neman aure a wani gida marasa mutunci marasa kirki to nan baban shi ya kamata ya nuna fawa yace ba za ka aure ta ba ai kun ji jiya sayyidina Umar ya gaya wa ɗansa Abdullahi yace ka sake wannan matar kuma annabi ya bashi dama yace ka sake ta saboda ya lura halinta bai da kyau ba wai san zuciyar Umar bane hasha huwa kalla da aka kuna yi wa ƴaƴanku auren dole a akwai yar gidan kanina a akwai kaza to watakila yar gidan kaninka kuma yaron naka mai addini ne tana yawo ba hijabi ana ganin ta da maza kai baka sani ba shi kuma ya gano cewa yarinya ce mai alaka da maza ya bincika yar chatin ce yar chatin da samari ya bincika yar daukan hoto ne ta yada a Facebook yan matan zamani masu daukan hoton su kwabe su sa a Facebook yar TikTok ce mai rawa ne a TikTok mai surutu ne mai bayyana ado ne a TikTok shi kuwa baya son matan TikTok masu fitina matan arziki yake so masu kame kansu masu boye kansu masu saka hijabi masu saka niqabi ba matan da suke bayyana al'auransu a duniya ana kallo ba kai baka sani ba kuma ka ce je aure ta ya zai zo ya gina gidansa da kuskure ya zai zo ya aure yarinyar da ba za ta yi masa da'a ba duk yarinyar da idan ta yi bude ta waye da yawa irin wannan to tana da wahalar sarrafuwa wata ta ce masa ni fa karka tsammani nan ka aure ni wai kullun sai naje islamiya in naga dama in je in naga dama bazan je wannan fatin kafin ai aure take kafa mai sharabi wace ta ce na ga fa kai ustaz ne kana da son hijabi to gaskiya kar mu samu sabani ni kuma bana son hijabi haka ta gaya masa tace maganar ka aure ne kai ta ninki mamun hijabi kullun zan fita unguwa hijabi zan je hijabi tace ni ba mace ce mai son hijabi ba kaga wannan jahila ce kaga wannan ba addini yar duniya ce wannan yaya ustazu zai iya auranta ko yaya mai son addini zai aure ta yaya mutun namiji da yake da kishi zai bar matarsa tana fita da tsareci kowa yana kallanta namiji yana da mugun kishi fa kishi ne da namiji da kika ga yana tsananta miki ki rufe jikinki saboda baya wato namiji gani yake in an ga matarsa kamar an ga al'aurarsa ne kuma duk namiji mai addini haka yake an ce wai sayyidina Umar wani fukaha da abun dariya da tarifa aka ce wai Umar ibn al-Khattab ko kuda ya gani namiji a gidansa sai ya kore shi kuda da aka ki samu namijin da yake kishinki baya so wani ya ganki ba ballagazajjen namiji bane mai dauko mata sai yana nuna wa abokanan shi a'a shi rufe ta yake kuma duk mai addini haka yake ni baka aure ni ba ba za ka kafa min doka ba kaza kaza to ai ke ce matar ta gobe tun yanzu yake so ya gina ki akan tarbiya islamiyya ki fara saka hijabi ki sa niqabi ki kare mutuncin kanki a ce ya auri mata mai mutunci kuma ki aifi yaya ki dora su akan wannan ba wai kiyayya bane ba matsantawa bane wata ta ce min mallan ka nema min mijin aure amma bana son irin ku ustazai nace to nace me yasa haka tace mallan wallahi matsanta mun je wallahi matsanta mun je ba za ka je unguwa ba za a yi dan fati sai ya ce ba za ka je ba za ka dan yi kwalliya ka nuna adanka a cikin kawaye ya zo ya kawo maka kayan hijabi yadi goma ya matsanta maka ya takura ma za ka dan ji kida ya hana ka za ka dan kalli kallace kallace yan fim fim da za ka kalla zi aflams dinka da za ka rinka gani duk ya takura ma a gida kana iri yarinyar kai mai da kai tsohuwa ya nuna kullun ka rufe jikinka tace ita ba ta san mai wannan nace to ba a guri na ba kuma har yanzu ba ta yi auren ba wallahi wannan maganar na ga muku ta fi shekara nawa tana nan a kar har yanzu Allah bai kawo kasuwa ba kafin ta yi aure da man ta ce ita ba ta son ustaz in sun ce ustaz fa suna nufin mai addini yanzu ƴan mata abinda suke faɗa shine wai in an aure mai addini wai takurawa yake to ku buga ku je ku aure ƴan duniya ciki ɗaya saki biyu kwarai kuwa daga ciki ɗaya sai da miki saki biyu ba dan duniya zaki aura ba sai ki hakuri kuma in yazo yana video chat video call da wata budurwarsa ko wata farkarsa ko wata yarinyarsa tunda dan duniya kika aura to sai ki hakuri da ganin wannan ba baki san mai addini ba sai ki hakuri kuma in yi shigo da wata gidan akwai wanda yake zuwa da ƴan mata gidansa in tayi magana mata sai ce kawaye na ne zaki hana ni ne jiya ma anan garin ba ku rubutu takarda ba kun ce wata ta ce mijinta yana neman mata kuma an ce shi namiji ne a bashi yayi abin da ya ga dama ba nan ku rubuta mun takarda ba kuna zazzare min ido ashe ana iya samu da ka duk wacce ta aure mai son duniya dan duniya mara addini to sai ki hakuri da wulakancin da zaki gani ki hakuri da mijin da zaki aura dan duniya wata ran ki ganshi yana cin abinci da matar abokin sa wallahi ɗan boko haka suke yi sai wanda Allah ya kubutar mutun zai je matarsa ta zo ta zuba abinci a danin ita ta zauna suna cin abinci tare da mijin abokin ta mijin kawarta ko abokanin mijinta wai ai burgewa ne tai sabisin din su ita ma ta dibi nata a gaban tana cin abinci gaban maza wai wannan wai shine wai burgewa wannan burgewa ta zama ta banza ai mace an santa da kunya, an santa da kima, an santa da daraja. Daka tunda kuka ce ba ku son masu addini, to sai ku shirye harajin da za ku biya in kun aure marasa addini. Duk uwar da kwadayin duniya ya sa ta aurar da ƴarta ga wanda ba shi da addini, to kuma ta shirye wulakancin da za su tarar da shi ko bayan ta haihu ko ba ta haihu ba. Tunda kin aure mara addini, to ki shirya duk ranar da babanki ya masa rashin kirki zai je zazzage shi. Ni din nan an kawo min case din da wata yarinya ta je ta aure wani irin wannan uban, yace karki aure wani, karki aure wani, karki aure wani. Ta je ta aure shi, wata rana wani abu ya hada shi da uban, yace uban wallahi sai in debe ka da mari. Uban matar sai yace wallahi sai in kwashe ka da mari, yace in baka ya kamare ni, yace to na tafi da zai dauki mari ba. Allah raba mu da auren ƴan duniya. Idan ka tilasta wa yaro ya je ya auri mace wanda baya so, ba zai iya kula da ita ba. Wallahi in gaya muku wani abu guda, magana ce ta sirri tsakani da Allah, ku fahimta. Duk macen da ta fahimci miji baya santa ko saurayi baya santa, a shawara karki auren. Kun san halin namiji? Wallahi in namiji ya auri mace da yawansu, in ya auri mace ba san ta yake yi ba, to ba ta da bambanci da almajirin gidansa. In namiji fa baya so, alakar aure ma ba za ta dauka da shi ba. In namiji fa baya so, ba za fa ki ga bakinsa yana dariya ba. In fa miji fa baya son ki, nesa nesa ne fa, yayi biyayya ne wa iyayensa, zai dai aji yake ta ciyar da ke kawai. To yanzu ke kin yadda da wannan zaman auren? Kana so na bismillah, baka so da naga kana rawar kai baka so, a'a lakum dinukum waliyadin, kama gabanka. Wani aka ce me yasa kake ce wallahi bana son ta ne, ya gaya mata yace wance aure ya hada mu da ke, amma ina shaida miki bana son ki, bana son ki, bana son ki, jini na bai hadu da ke ba, amma ya zamu yi iyaye sun ce ai. Da haka sai ki hakuri da abin da zaki gani. Wata mata ta ce idan na zo ɗakin sa, in na shigo da daddare, sai ce me ya kawo ki, sai ta ce wani wani wani, in tambaya ce ta wulakanci, yace to ba ni da buƙatar ki. Ta koma ɗakin ta, tace idan na rabu da shi, na zo na kwanta a shimfiɗar, sai ya tashi daga kan shimfiɗar sai ya koma falo, ya ɗauki filo sai ya je falo ya shimfiɗa ya kwana a falo. Tace ba mu hada inuwa da shi wuri guda, washe gari ya ajiye mun kuɗin cefa ne ya tafi harkarsa. Yanzu ke kin yadda da wannan auren? A'a, kar ki yadda ki faɗa hannun wanda baya son ki. Kin ji na gaya miki ko? Ki mai da hankali. Wata ta ce ni dai ko ma yaya ni dai a ɗaura aure na, a ce dai wani miji na ne, ni kawai haka nake so, ba komai. Daga baya zai gane, daga baya zai fahimta. Mai ya kenan. Ina ruwan kuran ƙarfe kenan makale mata. Ku daina auren wulakanci, ku daina auren tozarci. Abu na hudu, al-karahiyatu wa adamu tababuk. Duk lokacin da aka samu karahiya, kiyayya, san kin, san kin kin abu da rashin dacewa, kin san tsakanin miji da mata fa dacewa ne. A samu conformity, a samu haduwa, ra'ayinki yayi masa, ra'ayinsa ya miki. Yanzu idan an samu haduwa a gidan aure, miji wallahi idan zai fita sai ya ce wa matarsa zabo min kayan da zan saka, kayan da matarsa take so shi zai sa ya fita. Saboda me? Jininsu ya zo an hadu. Idan an samu haduwa, zama ake yi, me za ki dafa mana yau, yau me za mu ci a gidan nan? Sai a zauna a teburin fahimta, ta ce kai ka faɗa, sai ce ke ki faɗa, a ka faɗa dai, ke ki faɗa, wallahi duk abin da kika faɗa ina so, ni duk abin da kike so ina so. irin wannan miji shi ake nema amma ba wanda zaki zo ki dafa ce dan abu kazan ki in kika sake min kaza wallahi sai kin bar gidan nan ah akwai damuwa miji in an samu nutsuwa da zaman lafiya daidai da kayan da kike sawa shi zai ce ki rinka sa kaza ina sha'awar kaya kaza hijabin nan kaza yana miki kyau takalmi kaza yana miki kyau gunshin nan kaza yana miki kyau gyaran gashin ki zai ce yana miki wannan an samu haduwa amma idan ba a samu haduwa ba wallahi in ke ce zaki zama sarauniyar ingila dan fari da kyau da kwalliya da ado da wadata wallahi zaki zo ki zauna ku kallon ki ba zai yi ba da yawa akwai matan da suke kuka yau nayi kwalliya nayi ado na sa kananan kaya nayi kaza na mai abinci tace wallahi ina lura da shi malam ya daga kai ya ganni ma wallahi bai ganni ba waye sai yake duba akwai mijin da baki isa kallo ba saboda me ba a samu an samu alkarahiya wa adamu tatabuk ba a samu haduwa ba wata mata ta yi aure a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akan ta zan tsaya mai suna imratu sabit bin shammas Allah ya dade ita ta je gurin manzon Allah ta ce ya rasulullahi na'am ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ma aibu alaihi min khuluqin wallahi mijina bana aibata halinsa in nace maka halinsa bai da kyau nayi masa ƙarya wala dinin kuma bana aibanta addininsa amma bana son sa ya rasulullahi bana son shi yana da hali mai kyau yana da addini amma ra'ayina dabi'a bai yi min ba wato wannan ina muku bayanin hadisin dan ku gane ita ba mace dole fa sai miji yayi mata akwai wanda da ta ganshi tana ganin su za ta wannan yaushe ma zan aure wannan dole a samu haduwar jini haduwar rai haduwar zuciya tace ya rasulullahi ban zarge shi da addini ba ban zarge shi da hali ba walakinni akrahu al-kufra fil islam kawai ni bana son ne butulci a cikin musulunci hadisin imam al-bukhari ne rawaito shi na 5273 me take nufi da akrahu al-kufra fil islam tace wallahi ya rasula inna aure shi bazan iya sauke masa haƙƙin aure ba idan na aure shi bazan masa biyayya ba idan na aure shi ba zai same ni a matsayin mata da take yi wa mijinta hidima ba bazan iya ba daka ya rasulullah ina neman araban da shi wannan a zamanin annabi akai wannan ga Zainab binti Jahash matar annabi ce a ƙarshe amma a farko ta aure Zaidu Zaidun nan yaro ne ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi kamar yadda ita ma yarinya ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da hannun annabi akai wannan auren amma abun mamaki dan a nuna miki halin mace da ɗabi'ar mace ki duba sahabiya ce fa har ta kai ga annabi ya aure ta wallahi tunda akai auren nan saboda an samu alkarahiyya wa adamu tatabuk aka kulle auren akai auren nan matan nan ta kice mai biyayya kuma annabi yana raye kullun sai ya kawo kuka ya ce ya rasulullahi Zainab ta mun kaza annabi ya ce kai hakuri ka ji tsoron Allah ka rike matanka ittaqillahu amsik alayka zawjaka wattaqillah ya je gobe ta yi masa wani abu ya dawo ce ya rasulullahi ba ta mun kaza a ce kai hakuri da ƙarshe da aka yi wa Zainab magana ta ce ya rasulullahi ba na son sa kin ga ita mace fa komin addininka komin halinka mai kyau zai iya yiwa ba ta son ka kar wani ya dauka dan shi yana da addini ko yana da ilimi ko yana da hali mai kyau wai dole mace ta so shi a'a haka kawai ɗabi'ar ta za ta iya cewa shi addininka ka je kai tayi kai daya halinka mai kyau je kai tayi amma maganar in zauna da kai ni matarka babu wannan zancen ba na so to duk wanda ya karanta wannan na so shi ya fahimta
to kada ku bari aure ya hada akan wannan dan kada a samu yawan mutuwar aure. Yau jikin ku yayi sanyi wallahi. Kamar ba ku da lafiya. Saboda an taba muku abin da yake damun ku. Allah ya zauna da ku lafiya. Yanzu wata tana nan tana ta tunani saurayin ta yau shekara 3 amma ta ga akwai matsala in an yi auren nan. Wa bi hadzal qadri kifaya. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.